daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19. Za kuma ya kama ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwani duk za a iya samun mu a kansu. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 4:30 kenan ne amma a nan Washington DC. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa masana a fannin siyasa na ci gaba da fashin baki dangane da tafiyar da shugaban Muhammadu Buhari ya yi zuwa Ingila, tafiyar da ya ce ta radin kansa ce.
Idan ba rami ne maganar rami, in ya tafi neman lafiya ne zai fara fita, ya tafi ya yi watanni kuma an mai addu'a.
To kan wannan batu za mu bude layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ku ya kuke kallon ziyarar ta shugaba Muhammadu Buhari zuwa England, wacce ya ce ta radin kansa ce? Lambar da za a kira ita ce 2022052655. Kada a manta sai an saka alamar kare wato plus sai a jiro lambar. Sannan a Najeriya ila yau, a yau ne aka gurfanar da zababban gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad Auren Bauchi a gaban wata kotu bisa zargin karban na goro, ko da yake alkalin kotun bai samu halartar zaman ba.
Mun shiga cikin wannan al'amari da tabbacin cewa Bala Abdulkadir Muhammad zababben gwamnan jihar Bauchi bai da laifi.
Za ku ji ƙarin bayani idan ku biyo mu a cikin shirin, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Mutum 38 aka tabbatar sun mutu a Mozambique bayan aukuwar mahaukaciyar guguwa mai hada da ruwan sama da ake walakabi da Kenneth, wadda ita ce mahaukaciyar guguwar ta biyu da ta auka a kasar a cikin sati 6. Hukumar kula da bala'o'i ta Mozambique ta faɗa yau Litinin cewa adadin waɗanda suka mutu, wanda a baya 5 ne, yanzu ya ƙaru yayin da kasar take fuskantar ƙarin ruwan sama mai yawa. Ana ta ruwa tun ranar Lahadi da safe, a cewar mai magana da yawun hukumar abinci ta duniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Deborah Nguyen, ta ƙara da cewa muna cikin damuwa sosai saboda a cewar wani hasashe ana tsammanin za a samu ruwan sama mai ƙarfi a kwanaki 4 masu zuwa. Ruwan saman yana haddasa ambaliyar ruwa da kuma zaizayewar ƙasa, kuma ƙaruwar ruwan zai ƙara wahala sosai. Zai yanke hanyoyin da ƙungiyoyin kai agaji suke amfani da su wajen sufurin kayayyakin da ake buƙatar su da gaggawa, ciki har da abinci da kuma magani. Kusan mutum 200,000 ne suke cikin haɗari a garin Pemba da ke arewacin ƙasar. Cikin matuƙar ɓacin rai jiya Lahadi, shugaban addinin Yahudawa Rabbi Yisrael Goldstein ya bayyana abin da ya faru game da harin ta'addanci da aka kai a haikalin Yahudawa na Chabad da ke Poway kusa da San Diego, da ya hallaka wata mata ya kuma raunata wasu mutane 2. Na ga wani abin da bai misaltuwa, a cewar Rabbi, yana bayyana yadda ɗan bindigar ya nuna shi da bindiga. Ya saka tabaran kare rana, ban ga idanuwansa ba, na kasa ganin hayyacinsa, a cewar Goldstein, lokacin da yake kwatanta ɗan bindigar da ake zargi. Goldstein ya ce ya ɗaga hannayensa sama yayin da waɗanda ake zargi ya buɗe wuta, ya ji masa rauni da kuma cire masa yatsar hannun dama. Sri Lanka, wadda har yanzu take cikin damuwa na mutuwar mutane a hararren bamaman da suka tashi a bikin Easter na ranar Lahadi, ta haramta wa mata yin lullubi har fuska. Shugaba Maithripala Sirisena ya ayyana hanin ne a ƙarƙashin wata doka ta gaggawa. Haramcin zai fara aiki a yau Litinin. Jami'an sun ce wannan mataki zai taimaka wa jami'an tsaro wajen aikin tantancewa yayin da kasar take ci gaba da neman mutanen da suka kai harin bama-baman yayin bikin Easter na ranar Lahadi da ya hari coci-coci da kuma otal-otal. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa babbar kungiyar malaman addinin Musulunci tana goyon bayan matakin da aka ɗauka na ɗan ƙaramin lokaci saboda damuwa ta tsaro, amma suna adawa da dokar akan niqab. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Hukumar bada lamuni ta IMF ta yi harsashen cewa tattalin arzikin Iran zai ragu da kashi 6 cikin 100 a cikin wannan shekarar, yayin da take fuskantar ƙarin matsin lamba daga takunkuman Amurka. A wani rahoto da tabbatar yau Litinin, hukumar bada lamunin ta IMF ta ce kiyasin da ta yi game da Iran, wanda ya hada da yiwuwar ƙarin hauhawar farashi da zai kai kaso 40 cikin 100 tun ma kafin Amurka ta ɗau matakin kawo ƙarshen barin wasu ƙasashe su riƙa sayan man Iran, duk kuwa da sabbin takunkuman da aka saka mata, waɗanda suka fara aiki tun a shekarar da ta gabata. Gwamnatin Trump za ta kawo ƙarshen ɗaga ƙafa da ta yi ma wasu ƙasashe masu sayan ɗanyen man fetur ɗin Iran, ciki har da China, India, Japan, Turkiya da kuma Koriya ta Kudu a hukumance a ranar Alhamis. Amurka ta ce tana so ta hana Iran samun kuɗin shiga dala biliyan 50 a shekara saboda ta matsa mata lamba ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya da makami mai linzami. Masu fafutuka a Taipei, wanda suka samu ƙarfin gwiwa daga wasu dokoki da aka kafa a wasu sassan Amurka, sun fara wata fafutuka a wannan watan ta neman a halatta tabar wiwi a hukumance, amma ana ganin da kamar wuya su yi nasara ganin yadda al'adar kyamar muggan ƙwayoyi ta yi ƙamari a gabashin Asiya. Kusan mutum 300 suka kaddamar da wata hoɓɓasa tasu a ranar 20 ga watan Afrilu tare da yin zanga-zanga a wajen ginin Majalisar Dokokin Taipei.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko rahotanni daga Najeriya na cewa ba a samu damar sauraron karar da hukumar EFCC ta shigar a gaban babban kotun tarayya a Abuja ba kan tuhumar da take yawa ba zababben gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad Kauran Bauchi. Hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa ce ta gurfanar da zababben gwamnan jihar Bauchin, inda take tuhumarsa da aikata laifuka 6 da suka hada hadda karban cin hanci da kuma yin ƙarya wajen bayyana kadarorin da ya mallaka. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aika mana.
Jim kadan bayan tashi daga kotun ne sai na tuntubi Dr. Ladan Salihu Tayyar Taho, wanda shine mai magana a madadin kauren na Bauchi, kasancewar ya halarci kotun a garin Abuja.
An shiga kotu to sai dai kuma a daidai wannan lokacin da aka shiga kotun a safiyar yau, shi wanda yake hakkinsa ne wato alkali ya da aka yi da zai zauna ya saurari wannan ƙara bisa wasu dalilai waɗanda ba a yi mana bayani a kansu ba, bai samu damar halartar zamar wannan kotu ba, saboda haka aka ɗage zaman sai a lokacin da kotu ta kuma sake aje rana da musamman za ta sake gabatar da gayyata ga dukkan waɗanda suke ya kamata su bayyana a gabanta don a ci gaba da wannan al'amari.
Wannan yanayi kwan-gaba-kwan-ba da ake samu, ya kuke fassara wannan yanayi ne?
Bisa ga yadda al'amura suke gudana a Najeriya, Abdulwahab, saboda kaman ana tukkan ana gaba bayan a warwarewa, wani lokacin kuma ka bashi fassara na wani abin da ba za ka iya ce ga kansa ba bare ka ma san gindinsa. To sai dai za a yi ta hasashe nan da can, yan siyasa su yi nasu, masu farautar labarai irin kadani mu yi namu, kuma talaka da dai kowa su yi maganganu da dama a kai. Abin da dai muka sani shi ne wannan abu yanzu yana kotu, ba za mu shiga mu tsefe al'amuran da ke gaban kotu ɗaya bayan ɗaya ba, saboda wannan ya saba wa ƙa'idar shari'a. Sai da abinda muka sani shine mun shiga cikin wannan al'amari da tabbacin cewa Bala Abdulkadir Muhammad zababben gwamnan jihar Bauchi bai da laifi a daidai wannan batu, ana zargi ne kuma kotu bata yanke hukunci akan laifi koda da kwayan zarra a kansa ba. Saboda haka muna nan akan bakanmu, kuma da yardan Allah duk lokacin da wannan al'amari zai dauka a ja, kwalliya bisa yardan Allah a wurinmu za ta biya kudin sabulu.
To sai dai kuma a halin da ake ciki a lokacin da na aiko da wannan rahoto, ana ci gaba da sauraron karar da jami'ar APC da kuma gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar suka shigar kotu da ke kalubalantar nasarar da jami'ar PDP ta samu na lashe zaben kujerar gwamnan jihar Bauchi. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Tawadallah, za mu sake komawa Najeriya, amma bari mu leka ku kuma mu duba batun kasar Libya, inda shugaban ɗarikar Katolika Papa Roma Francis ya yi kira ga mahukunta da suka yi ɗauki ga 'yan gudun hijira da baƙin haure da ke makale a ƙasar, yayin da rahotanni ke cewa yakin ƙasar na ci gaba da ƙazancewa. Ga dai abin da yake cewa:
Vi invito a unirvi alla mia preghiera per i profughi che si trovano.
Ina kira a gare ku da ku taya ni yin addu'a ga 'yan gudun hijira da ake tsare da su a Libya, waɗanda mummunan yakin da ake ciki ya ƙara jefa su cikin halin tsaka mai wuya. Ina kira na musamman ga hukumomi da a kwashe mata da yara da marasa lafiya cikin gaggawa ta hanyoyin da masu gudanar da ayyukan jinƙai ke bi.
Papa Roma Francis kenan fasarar kalamansa. To dangane da haka, na tuntuɓi wani mazaunin birnin na Tripoli mai suna Abdullah Muhammad, wanda ɗan asalin ƙasar Niger ne, wato halin da ake ciki a ƙasar ta Libya, ga kuma abin da ya faɗa mun.
Wallahi halin da muke ciki birnin da yi, sai dai mu ce Allah Ubangiji ya kawo mana sauki yanda muke nan da gaskiya. Ko mutane da yawa wanda suna nan suna son fitowa kaman waje jami'i baki-bakin nan wajen gyara-gyaran nan. Ya ga kalban shiri zuwa suka hannu cikin nan duka dai mutane da dama suna nan sun makale wurin, ba ita kuma masu gidajen sun gudu sun bar su abinci ba ruwa haka dai na ake ta tafiya.
Idan ka ce mutane kaman waɗanda irin mutane ne, 'yan ƙasar ne ko kuwa baki ne da suke zuwa ƙasar ta Libya cirani?
A baki da haka, ba 'yan ƙasa ba. 'Yan ƙasa ai sun yi da abin yanzu suka gudu suka koma wani ɓangare, suka bar ma'aikata nan suke ba a komai su zamna nan, daga baya za su dawo kuma ba su dawo ba.
Kaman daga waɗanne irin ƙasashe mutanen suka fito waɗanda suke so su fice daga ƙasar ta Libya?
Akwai Nijar, akwai Nijeriya, akwai Mali, akwai Chad, akwai Sudan, akwai Senegal, duka dai ƙasashenmu na Afirka dai wanda annan Libya. Ba wanda dai abin bai sha'awa ba.
Yanzu kai kana ina ne a ƙasar ta Libya?
Ina nan Tripoli.
A Tripoli. Kai baka cikin waɗanda suke ƙoƙarin fita daga ƙasar ne, koko kai ma kana neman ƙofar fita?
Wallahi mu ma muna neman ƙofar fita, babu hanya ta fita ne. Kuma da yake dai su mutanen Nigeria suna zuwa saboda akwai jirage da aka turo musu suna tafiya, to mu matsalar namu 'yan Nijar, da ni 'yan Nijar ne. Don Allah muna neman ku taimaka mana da ku haɗa mu shugabin namu, su turo mana jirgi irin wanda ake ɗaukar mutane ana kai gida ba tare da an yi kuɗi ba, irin yadda Nigeria da yi. Saboda akwai Nijar da yawa wanda annan suna cikin matsaloli da yawa.
A irin naka kiyasin, kana ga za ku kai ku nawa?
Wallahi mutane da yawa ne.
Kamar nawa?
To ana iya kai ko 4,000 ko 5,000 da wani abu ma. Masu tafi gida babu hanya.
'Yan Nijar ɗin ko?
Kuma ba jirgin ballantana.
'Yan Nijar ɗin ko ko har da sauran 'yan Najeriya kake nufi?
Duk har da su 'yan Nijar da wani na sani da 'yan Najeriya su suna tafiya. Don shekaran jama na zo na ambasi ta Nijeriya, na gana rubuta mutane suna tafiya.
Malam Abdullah Muhammad kenan, wani mazaunin birnin Tripoli. To a Najeriya ana ci gaba da cece-kuce dangane da tafiyar da shugaba Muhammadu Buhari zuwa ƙasar Ingila, wacce jami'an gwamnatinsa suka bayyana a matsayin tafiya ce ta raɗin kansa, lamarin da ya janyo cece-kuce. Dangane da haka, na tambayi Dr. Usman Ɗanlami Muhammad, mai sharhi kan al'amuran siyasa, yadda ke kallon wannan lamari.
A duka lokacin da wani shugaban ƙasa a bisa ɗin duniya wanda yake demokradiyya ne, baya amfani da kuɗin gwamnati, sannan kuma baya amfani da alfarman gwamnati, duk wannan ajiyewa yake ya je shiga jirgin fasinja ya kama hanya ya je yayi ya dauki wato hutu ya gaya wa majalisan da ke kasancewa zai tafi ziyara wata kasa domin radin kansa an kuma yake fi ga san da zai dawo duk wani alfarma na gwamnati ba zai amfani da shi ba aje shi zai ya kasan yake
me kake ganin ki gitta a zakatan ɗan Najeriya idan shugaba Buhari irin wannan tafiya
idan ba rani ne yayi magana rani in ya tafi neman lafiya ne zai fara fita ya tafi yayi watanni kuma an mai addu'a ku fito ku faɗi gaskiya in za ku iya faɗan gaskiya amma ku rufe kare da burma kuma kuna ta hauragiya kuma ku jawo kace nake wannan ma ba ku ba shi wani girma ba tunda ba shi ya faɗa ba da yawun shi suke faɗa in ku faɗi gaskiya tun ba irin Muhammadu Buhari ba wanda ya fito duniya ya fice yana nuna yaki da rashawa akan da cin hanci sannan kuma da jagoranci na gari saboda haka a daina ƙarya a rinka faɗan gaskiya idan abu ya faru
to bangaren yan adawa na korafin cewa ya fita bai miƙa mulki ga mataimakinsa ba kamar yadda ya saba yi a baya kamar kuma yadda doka ta nuna a yi ya kake kallon wannan batu
to wannan kuma sanin kansa ne shi ya ga dama amma kuma da abin da ya fara ya saba ya fi ne ci gaba da haka yanzu bayanan da zai samu akan abubuwa da aka yi kan da yake miƙawa daban da abin da mu daga waje muke gani waya Allah ya saba ma hankali abubuwan da suke in ya miƙa sai sa ya daina miƙawa
kana nufin kamar bai gamsu da yadda kamulu da mataimakinsa ba
to a duka san da ya miƙa wannan mulki akan ga shi mataimakin shi ya tushe da gargazar ya tushe shi shige ya tushe kuma ya fi kuma kaciyar da Najeriya da yanda ake fada haka fa ake fada
wasu za su ce watakila aka yi la'akari da yawan shekarunsu ba ɗaya ba ne shi washi bajan zai fi shi kazar-kazar da shige-shige
to kuma ma ilimin su ai ba ɗaya ba ne da ka faɗi wannan ba
ana faɗan wannan ma
sannan kuma da yanda su aka yi tarbiyyantar da su sun fi Osman Banjan suna da shugaba wanda ya tattara su ya nuna musu abin da za su yi ma bangaren su da yanda za su samu na gashi da na dafawa sannan kuma sun fili yan arewa da kuma mu da muke tukiyan muna wurin sun fili kishin bangaren su
wasu na ganin bai kamata yayi wannan tafiya ba lura da matsalar tsaro da ta'addabi wasu sassan Najeriya musamman maganar garkuwa da mutane wannan kana ga hujja ce da za ta sa ki tafiya
to Lalo Mahmud Lalo maganar tsaro yanda ya tabbatar a kasan nan ina ga kamar sun dauki ai maka adalci sun dauki salon jaraya sai dai kuma kai ko yau ranar litinin dinnan ƙarfe uku yan garkuwa da barayi da mutane a kan hanyar Abuja Kaduna sun tara mutane sun gaba da su kusan motoci 15 aka ce suka tsare babu kowa a ciki duk sun kada cikin daji
to ya kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ku ya kuke kallon wannan tafiya da shugaban Muhammadu Buhari ya kai wato wannan ziyara da ya kai Ingila yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655 To karfe 5 na yamma sauran minti 11 a nan Washington DC mun samu kira na farko daga jihar Kaduna wani ne a kan layi
alaikum sana ya wuce da yamma da ci karamar kuma kaune jihar Kaduna
to muna jin kamalan yau
na ji Kaduna ta biye shugaban kasa muna masa fata alkhairi Allah shi dawo da shi lafiya a kani da Allah da tafiya fice na shugaban kasa ni ma ban goya bayan shi ba bisa la'akari da yanda al'amura ke tafiya a kasan nan al'amarin tsaro muna ganin wasu shugaban yau za a ga sun je taro ne mai muhimmanci yau da za ka ga an ce an kashe mutanen da suka yi goma za a ga sun bar wannan taro sun koma kasar su dangane sun samar hanyar da za a magance wannan abu.
Amma mala yau ai mataimakin sa nan kuma akwai su jami'an tsaro akwai ministan tsaro duka.
Aike ni kama mataimakin shi ba kamar yadda ya nika masa wannan lokacin da zai je neman lafiya. Muna fatan da Allah shugaban kasa in ya dawo ya yi abin da ya dace game da harkar tsaron nan musamman a nazan faran nan. Nagode, Allah ya sa tashi lafiya.
Muna godiya a Malam Ya'u daga Kaduna, bari mu je makwabciyar Kaduna wato jihar Kano. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin wa alaikum salam.
Barkanku da kokari.
Yawa barka dai.
To ni kuma sunana Kabiru Mai Biro, amma a garin ƴan dadi nake, karamar hukumar kunci jihar Kano.
Eh, muna jin ka Kabiru Mai Biro.
Yau wato hakikanin gaskiya wannan ziyarar da Buhari ya tafi to fatan mu je mu ƴan Najeriya. Allah ya ba lafiya ya sa ya tafi kuma Allah ya dawo mana da shi lafiya, Allah ya kare idan sharrin wasu abubuwa da za su iya afkuwa. Amma abinda muke kira ga shi mu ƴan Najeriya cewar gaskiya saboda Allah a halin da Najeriya take ciki sai ya kamata akwai matsaloli da yawa. Hatta irin ba gaban ni ba, ba ga ƙauye ba.
Waɗannan irin matsaloli?
Ana da matsalolin irin ki. Yawwa, matsaloli kaga akwai irin matsalolin nan na irin kinatin nan da ake fama da mutane.
Garkuwa da mutane.
Da kuma matsaloli na halin da 'yan ƙasa ke ciki ɓangaren tsaro da sauransu. To muna son a ce don Allah don Annabi, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi mana taimako ya mana agaji ya sa ido a game da duk wani abubuwa wanda talaka zai ji daɗin rayuwa. In ka duba a ƙasar nan ta mu yanzu a Najeriya, mun gode Allah mu gode wannan gwamnati, amma har yanzu ana nan musamman ɓangaren talakawa kai kaɗai abin da za ka ci ya ishi jama'a. Abubuwa mutane komi ya tsaya, harkar kasuwanci in shi kake wasu duk sun kari. To ya kamata shugaban ƙasa mai girma don Allah don Annabi ya mana agaji ya taimaka mana.
Kuma da lamun gode Kabiru Mai Biro, muna jihar ta Kano har yanzu. Wane ne akan layi?
Okay, Amiru Abubakar ne daga nan Kano, Najeriya.
Yau to muna jinka.
Okay, to shi shugaba Buhari ya kamata duk abin da zai ya dinka fitowa yana faɗar gaskiya don mutane su san cewa shi mai gaskiyan ne, ya daina ɓoyewa. Wannan shi ne ra'ayina.
To amma ba ka ganin tunda ya ce tafiya ce ta radin kansa a ba shi dama ya tafi sai lalle ya faɗa mutane cewa ga abin da zai je?
To ya tafi neman magani ne, ai ba laifi ba ne ya faɗa, kuma ma wani abu ne ci gaban ƙasa ya faɗa, ai ba laifi ba ne.
To madallah mun gode ƙwarai da gaske da wannan mai kira daga Kano. Mun samu wani kira daga ina ne? Hello, wane ne akan layi? Dana kaman layin shi ko ya guce ko kuma dai shi yana jin mummuwan wajinsa. Lambar da za a kira ita ce 2020025655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko sannan sai a jero lambar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo nan na cewa. Yawwa, to wane ne akan layi? To layin ya katse, fatan dai ba tutsu layin zai mana yau ba, kamar da nake cewa karfe 5 na yamma ne, sauran minti 7 a nan Washington DC. Muna kuma batu ne wato tattaunawa kan batun tafiyar Muhammadu Buhari zuwa kasar Ingila. Mun samu kira daga Nasarawa. Wane ne akan layi?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari.
To muna jin ka.
Nasarawa.
To muna jin ka Malam Bashir Tela.
To gaskiya shugaban Muhammadu Buhari muna mashi fatan alheri a duk inda ya tafi, Allah ya dawo da shi lafiya. Kuma game da yana ce ga ai Buhari mai gaskiya ne, kuma ya faɗi dalilin da ya sa ya je kasar Ingila, Allah ya dawo da shi lafiya. Kuma yana so a gaskiya idan shugaban Muhammadu Buhari ya dawo, a gaskiya matsalolin da muke fama da shi na satar mutane, don Allah a bar ma wannan gefen an kulawa sosai domin ganin an magance wannan matsalar. Don kuwa a gaskiya a Najeriya sace-sacen mutane ya zama ruwan dare ga duniya, Allah ya dawo da shi lafiya. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari.
Tuma da Allah, muna godiya a Malam Bashir. Tuma da Allah, muna godiya kwarai ga dukkan waɗanda suka kira. Yanzu ga shirinmu na gaba.
labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa da ku a sabon shiri na labaran wasanni. Bari mu fara a Afirka kafin mu gangara zuwa labaran wasannin Premier League. Zan fara a Afirka ne domin Kamaru ƙarshen tajiya ta lashe kofin na ƴan ƙasa ga shekaru 17 na Afirka wanda aka kammala ƙasar Zambia a Tanzania kai bayan da suka ci ƴan ƙasar Guinea da ci 5-3 a bugun daga kai sai gola wato penalty da suka yi. A wannan wasan cin kofin na ƙarshe da aka yi a babban filin wasa na Benjamin Kapa National Stadium da ke can birnin Dar es Salaam, an yi wannan wasan tsakanin Kamaru da Guinea har na tsawon minti 90 ba wacce ta ci wani, saboda haka dole aka je ga bugun daga kai sai golin nan wanda kamar yadda muka ce ƴan Kamaru suka yi nasara da ci 5-3. Kamfanin dillancin labaru na Najeriya wato nan ya rawaito cewa wannan nasara yana nufin kenan Kamaru ita ce ta ci kofin, Guinea ta zo ta biyu, yayin da Angola wadda ta bi ta kan Najeriya suka ci su 2-1 suka zo na uku, Najeriya kuma ta zo ta hudu. Abu mai daɗi game da wannan ƙarshen wasan shine cewa dukkan ƙasashen guda hudu da Kamerun da Guinea da Angola da Najeriya duk sun samu zarcewa zuwa cikin ƙasashen da za su je gasar cin kofin ƴan ƙasa ga shekaru 17 na duniya baki ɗaya da za a yi nan gaba a cikin wannan shekara a ƙasar Brazil, in Allah ya kai mu. To a wani gefe kuma wani abun sha'awa ya faru a wajen wasu ƴan Najeriya ko kuma ɗan Najeriya zance da ake kiran shi Tijjani Cole da matarsa Zuzana, wanda su biyu suka ci ƙasar Faransa da ci 8-5, wanda yasa suka sa Najeriya ta zama ƙasar farko a duk faɗin Afirka da taɓa cin wato kofin wani wasa da ake kira Kale, wanda na san mutane da yawa ba su ma san ko menene ba, wanda wani wasa ne da ake sa kundu a kan fili mai santsi ana bin sa. Saboda haka wannan nasara an yi ta ne a rukunin wasan da aka yi inda ake haɗa mace da namiji, wanda kuma a ƙarshen ta su ɗan Najeriya shi ɗan Najeriya don matarsa ba ƴan Najeriya ba ce Baturiya ce, a wasan da aka yi ran Alhamis suka samu wannan nasara a can Stavanger da ke ƙasar Norway. To shi dai Tijjani da matar tashi Suzana suna zaune a birnin Denver ne na nan Amurka, kuma shekaru uku da suka wuce kawai suka fara koyon ma ita wannan wasan ta kale ɗin. Shi Tijjanin an ce ɗan birnin Onitsha ne daga kudancin Najeriya. To bari mu shiga maganar Premier League. Manchester City dai yanzu wasanni kamar guda biyu kawai suka rage mata a ƙarshenta ta riƙe kofin nan da ke hannunta na Premier League, bayan da Sergio Aguero ya taimake ta a rabin lokaci na biyu ta ci Burnley da ci 1-0 a wasan da suka yi. Wato tun lokacin da suka yi wasa da Tottenham a wasan quarter final ake ta gwada ƙarfin ta Manchester City, kuma ta nuna cewa lalle zakara ce domin yanzu dai ta yi wasanni guda uku ba tare da ta bada kai ga kowace ƙungiyar kwallon kafa ba. Kafin wannan ta faru, Jamie Vardy ya taimaki Leicester suka lankwasa Arsenal da ci 3-0 a wasan da suka yi a babban filin wasa na King Power Stadium, abin da ya kara dakushe ita Arsenal din domin wannan shine karo na uku biye da juna da ake cinsa a wannan wasan, wanda ya sanya har suka koma can bayan Chelsea wacce ita ce ta hudu akan allon Premier League. Ita Chelsea din ta yi 1-1 ne a wasan da suka yi da Manchester United a wasan da suka buga a Old Trafford. To saboda haka idan ka duba lamarin nan za ka ga cewa da Tottenham da Chelsea da Arsenal da Manchester United duk wannan shine mako na biyu da suka kasa cin kwallayensu, yayin da ake ci gaba da kawo kusan ƙarshen lokacin da za a san wane ne zai ci kofin zakaru wato Champions League kenan. Saboda haka dai a ƙarshe idan ka duba allon Premier League yanzu za ka ga cewa Manchester City ita ce ta farko da ta ce akan gaba da maki 92, Liverpool ta biyu da 91, sai Tottenham mai maki 70 a matsayin ta na uku, Chelsea ita ce ta hudu da maki 68, Arsenal tana can ƙarshe a matsayi na biyar da maki 66. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan daga sashen wasu murar Amurka a birnin Washington DC. Mun ba ku lafiya sai ranar Litinin mai zuwa, Allah ya kai mu.
To a gaida Aliyu yanzu kuma ga labarai a takaice.
Mutum 38 aka tabbatar sun mutu a Mozambique bayan aukuwar mahaukaciyar guguwa mai hade da ruwan sama da ake yi wa lakabi da Kenneth, wanda ita ce mahaukaciyar guguwa ta biyu da ta auka a ƙasar a cikin sati 6. Cikin matukar ɓacin rai jiya Lahadi, shugaban addinin Yahudawa Rabbi Israel Godson ya bayyana abin da ya faru game da harin ta'addanci da aka kai a haikalin Yahudawa na Chadbad.
To masu sauraro, wannan shine shirinmu na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau baki ɗaya, amma idan Allah ya kai mu gobe da safe za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan na safe agogon Ghana. In za mu da shi Muhammad Hafiz Baballe da kuma Daniel Brown da haɗa shirin, sai kuma injinin Mr. Chan Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka, birnin Washington DC.